الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ احضري لنا هذا المحضر فلتطافي بنظرة تاتي لنا بالزفر أنصتوا رحمكم الله
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
الله إلا الذين تابوا face waɗannan da suka tuba daga aikata mummunan aiki waɗanda ainihin wato aka kama su daga waɗannan mugayen halaye baki ɗayan su wato azaba matabbaciya ta dubata gare su face waɗanda suka tuba daga barin wato yaƙar bayin Allah da barin kuma wato yanke ainihin tafarki da kwace waɗannan wa'anda suka tuba min qabli an taqduru alaihim tun gabanin ba ku samu ikon damƙar su ba kafin ku kama su sai suka zama sun tuba sun bar wannan mummunan aikin to wannan babu komai afuwa ta tabbata gare su in suka tuba kawai abinda za a yi raddul mazalimi za a yi dan fashi ya tuba to abinda ya sata na mutane da abinda yake hannunsa sai aka karba wannan haƙoƙin adami ne sai dai in waɗanda suka yafe amma dangane da Allah in dai dan fashi ko mai tara hanya ko mai barna ya tuba mai yaƙi ya tuba to inna lillahi haqiqa fa'lamu ku sani haqiqa ubangiji Allah mai gafara ne gare su in sun tuba kuma rahimu mai jin kai ne da su
ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum
tuflihun Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku bayi da kuka imani da Allah taqullaha ku ji tsoron Allah ma'ana ku ji tsoron sabawa dokokin Allah ko kuma ji kin bin umarnin sa saboda haka ku ji tsoron damka da zai gare ku wabtagu ilayhi alwasila sannan ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah ma'ana abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah da abin da zai ba ku shiga ga Allah ku nemi wato ainihin fi sabilihi cikin tafarkin ubangiji ku nemi abu tsani zuwa gare shi wato domin ɗaukaka addinin Allah da kuma wato ainihin neman samun kusanci da Allah in kuka nemi tsani zuwa ga Allah kuka samu kusanci da shiga ga Allah la Allah kun ice ta hakika tabbas ku tuflihuna kwa samu babban rabo ma'ana kwa rabota da haka kowa ya yi sani wato kaga neman tsanantuwa zuwa ga Allah wato Allah tabaraka ta'ala ya umarni da cewa lalle mu'mine mu nemi hanyar tsanantuwa zuwa ga Allah kuma babu abinda yake babban tsani da yake sadar da bayi tsananuka zuwa Allah suna da yawa amma da maulama Muhammad Tijani ya faɗa akan wannan aya da aka tambaye shi a cikin dawahirul ma'ani ya ce babu wani mafi girman tsani babu wani mafificin tsani babu wani mafificin tsani da tafarki wanda zai sadar da bayi zuwa ga Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yawaita salati gare shi bin sunnar sa da kuma wato ainihin dabi'antuwa da dabi'o'insa da girmama ahlul baiti nasa da girmama sahabbansa duka waɗannan da malaman al'umma sa duk wannan tsani ne wanda yake sadar da bayi zuwa ga Allah in aka rike haka lalle tabbas za a samu saduwa zuwa ga Allah daga cikin tsanantuwa da Allah da ake samu shine sauki abin da Allah ya wajabta wa bayi wannan ya inganta lalle yin wannan yana mutum ya sauki abin da Allah ya wajabta masa na fara'ilu sannan ya ƙara da nawafilu duk neman samun kusanci ne saboda abin da ya inganta a hadisi kudisi da Allah tabaraka ta'ala yake cewa wato ainihin wato ma yazalu abdi a wata ruwaya la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya wato ainihin bin nawafili ha gani bin nawafili hatta uhibbahu kaga an gama da farilla kenan حتى أحبه فإذا أحببته الله يتي إذن كون سوش كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها haka Allah ya ce sai in zama ni ne wato ainihin jinsa da yake ji da shi ni ne ganinsa da yake gani da shi ni ne hannunsa da yake riko da shi ni ne kafarsa da yake ainihin tafiya saboda haka sai Allah yake faɗa a hadisi ne yake cewa bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yabdishu wa bi yamshi to wannan ka samu kusanci kenan ya taqarrabu a wata ruwayar kuma ta dungurungum Allah ya ce la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idha ahbabtuhu kuntuhu kuntiya gaba daya kenan mahabba ba abinda ba ta mayarwa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da wato suke janyo mutum daga cikin abin da yake wasu dodi da tsani na soyayya samun kusanci da Allah soyayya bayan Allah daga annabawa har zuwa shugaban annabawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sansa da riko da sunansa da kuma hidima gare shi da girmama janibinsa yana daga cikin tsanantuwa sannan da soyayya salihan bayi na daga waliyan Allah yana daga cikin abubuwan da ake kirgawa duka wasila ne zuwa ga Allah girmama bayin Allah soyayyar su waliyai da kuma wato ziyarar su dan Allah mutum yana ziyarar bayin Allah dan Allah da sada zumunci soyayyar yan uwanka a zuciyarka na musulunci ba mugunta ba keta soyayyar yan uwanka na jini a zuciyarka dan zumunci ta kawa ne a zuciyarki ba wanda yake sanin mai zumunci sai Allah a zuci abin yake saboda haka yana daga cikin tsanantuwar abubuwan da yake wato ainihin tsani zuwa wato ainihin kusanci wato ainihin ga Allah da yawaita kuma ambaton Allah da yawaita addu'a da yawaita kuma wato ainihin zikiri da yawaita karanta alqur'ani duka cin waɗannan abubuwan idan bawa ya lazumce su duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke sadar da bawa zuwa ga Allah sannan kuma ka sani abubuwa guda biyu ne akwai abubuwan da suke wato sadar da bawa suke zama tsanantuwa saduwarsa zuwa ga Allah su suna da yawa ka ji su ka lazumce su ka rike su sannan akwai na biyu shine abin da yake nisantar da bawa daga barin Allah shi kuma wannan tsanin nisantarwa yake sai ka kiyaye shi duk wannan ba sai an fade su ba sun kuyan waɗannan abin da aka ambata na kusantarwa kowanne yana da kishiya to shi wannan kishiyar wannan shine wato ainihin abin da yake janyo nisantar da bawa daga Allah ziyara ko musamman ta salihan bayi aska ga wani bawan Allah ne waliyi ne ba wai muna da jini bane a bawan Allah ne na Allah ne bari in je in ziyarce shi dan Allah yana daga cikin manyan wasa'il wanda suke sadar da bawa zuwa ainihin samun kusanci da Allah kuma da ziyara ta ƴan uwantaka ita ma ta jini din a je a ziyarci ƴan uwa yana daga cikin abubuwan da yake sadar da bawa da Allah mun ji abinda yasa ziyara mu muridai musamman masu riko da dariƙun waliyan Allah muna girmama bayan Allah muna ziyartar su dan kan mutum ya je ya gamu da wasu lalatattu su ce ziyara ba kyau ba sai ka je ziyara kabarin waliyi ba kyau a ziyarci waliyan Allah a kabarburan su a nemi albarkar su a kuma ziyarci waliyan Allah rayayyu a je a nemi albarkar su malamai na sunna masu aiki da ilimin su a nemi albarkar su a ziyarce su wannan Allah yana son wannan kuma bawa yana samun kusanci da Allah idan ya girmama bayan Allah da yin haka kuma mun ji abin da ya faru a Baghdad wannan kissa ce mashahuriya manyan malamai daban-daban sun kawo a littafin su na mutanen nan guda uku ko wannan Maulana Musa Ibrahim ya kawo shi a cikin Kashful Ilbasi kissa ziyarar Gausu wani bawan Allah ne wanda yake so ana ce masa Gausu dinnan shi a Baghdad yake to Baghdad nan ne garin su Shehu Abdul Qadir Jiyali Shehu Abdul Qadir Jiyali tun farkon sa salihin bawa ya tashi mai girmama bayan Allah duk wanda kaga ya zama wali to sai ya zama mai soyayya ga waliyan Allah mai biyayya gare shi sanan Allah yake zabin wali dan haka Allah ya zabi Shehu Abdul Qadir ya zama babban waliyan Allah sai ya zama Shehu yakan ware rane kun da ba su da karatu ko ba su da hidima musamman Alhamis Juma'a sai ziyara bayin Allah yake je can har Allah ya kawo masa aboki suna tare da shi yazo daga Chansham shine Ibn Abi Dunya yazo suka hade da Shehu Abdul Qadir suna ziyara su ziyarci wannan su abokin sa kenan a zamani daya suka yi suna nan sai wato ainihin Ibn Saqa shi kuma sai yazo Ibn Saqa da yazo sai suka hadu suka zama su uku to shi Ibn Saqa daga kasar su ma da ya tafi wato daga Basra ya tafi ko da ya tafi shi mutum ne mai tsananin tsabar kaifin basira an sallama masa ba dama ne cewar shi wani irin kai ne da shi yana da ganewa sosai to saboda haka sai ya tafi karatu Baghdad suka haɗe tare da Shehu Abdul Qadir Jiyali da Ibn Abi Dunya sai zama dirra ne kunda suke ziyara suna haduwa su uku su je su ziyarci bayin Allah don neman albarka to a ranan sai suka tashi zuwa ziyara sai suka ce yau za su je su ziyarci wannan bawan Allah wanda ake ce masa Gausu Al-Gausu sunansa mashahuri ne da wilaya shi dan tsananin tsabar wilaya an zo gidansa ba a sallama da shi dan yana bacewa ne yanzu in kuka zo kuna nan za ku dauka aje a kirawo malam za ku gaishe shi ko an zo ziyara to kuma yana nan in ya ga dama sai ya tajalli sai ya bayyana kuma a ganshi in kuma ya ga dama sai ya zaman to ba za ku ganshin ba sai dai ya fito din to saboda haka sai mutanen gari suka saba so da yawa za a zo gidan Gausu a ce a yi sallama da shi an tafi sallama da shi kuma sai ku ga ya bayyana a nan gashi na saboda haka ladabi da ake wa bayan Allah malamai irinsu in aka zo sai a samu waje a zauna mai salati na yi mai zikiri yana yi kawai ana sauraron sannan malam zai tajalli ya bayyana to ranan da suka je su uku da Shehu Abdul Qadir Jiyali da Shehu Ibn Saqa da shi Shehu Ibn Abi Dunya to a hanya suna tafiya sai ko Ibn Saqa ya ce to ku ya kamata fa mu san saboda me za mu je mu ziyarci malamin nan Shehu Abdul Qadir ba haka ya saba ba saboda me kamar ya saboda me a mu da kowa da manufarsa ya kamata mu je saboda me za mu ziyarci kai saboda me kake so ka je ka ziyarce shi sai ya ce a ana kamba ma shi da yawa a garin ne naji ana ta zancen Gausu malami ne wali wato ni so nake in je in gwada shi in ga iya gejin ilimin sa tunda shi malami ne mai fahimta ne yace dan tunda mun shirye zamu zo ni tun jiya na shirye tambayoyi guda 100 in mun zo zan masa ga sanan ma a takarda in mun zo zan tambaye shi sai na kure shi duk ilimin sa tambayoyin da zan masa ya kasa amsawa amma gari sai ku ci kamba mu mutum kaga abacci illa ne da hasada sai suka rike baki su Shehu Abdul Qadir Jiyali su da su girma mawliyan Allah ina ruwan su da wani kasadi ko garari Allah kawai sai shi kuma Ibn Abi Dunya yace a ni bazan zo ziyara shi wannan bawan Allah dan in je in kure shi ko in ga wani ilimin sa ko in kure ni ne zan zo in ziyarce shi ne in ga irin abin da Allah yi masa na baiwa in gode wa Allah in ziyarci waliyin Allah Shehu Abdul Qadir Jiyali ya ce shi kuma ba dan komai zai je ziyarce shi ba zai ziyarce shi ne kawai dan Allah ziyarci waliyin Allah dan Allah to shikenan sai suka tafi dingan suka je gidan Gausu sai suka zazzauna a kofa sai kuwa shi Ibn Saqa ya ce ai sallama da shi sai Shehu Abdul Qadir ya ce a ai ba a sallama tsayawa za mu yi dai abinda Allah yi mu gani ko yana tare da mu ba mu sani ba ko yana ciki kuma zai fito bayan Allah ba a yi masa nan ba a sallama kawai sai kuma a zo a yi ta zama a ce a yi jiran mutum ai tun da gashi ne ba yana yadda ya gama surutansa can ashe Gausu na kusa da ya ce bawan Allah ai ina tare da ku sai ya bayyana sai suka gaisa aka gaggaisa aka gaisa suka shiru sai ce to kai mai tambaya ka zo za ka kure ni ko abinda ka taho da shi da niyya da tambayoyinka guda 100 da ka rubuto ka fito da su kai tambaya an ka kure ni shikenan sai ya shiru amma kafin ka fito abinda ka rubuta tambaya ta farko ka ce kana tambaya akan kaza to abu kaza shine kaza kaza da kaza alqur'ani da hadisi tambaya ta biyu nan da nan gausu sai ya bashi amsar tambaya 100 kafin ya fito da tambaya ka kure ni yace a gaskiya mallan kana da ilimi sai yace to tunda kure mu ka zo yi ka je ga ka ga duniya na hango ƙarshen ka zai yi muni ba za ka mutu da lafiya ba kai wannan addinin namu na musulunci ba za ka mutu a cikin sa ba ma ja baya sai gausu yayyo kan ibn chani ne wala gudu zan an tashi an fitar da gudu sai kan ibn abid duniya sai ce kai kuwa ka zo ka ga abinda Allah imanin na farala ba dan kana inkari ba ba dan raini ba ba dan ka kure mu ba to ka je ga duniya nan na gano tana bin ka zaka samu daukaka zaka samu dukiya zaka zama wani mai wadata sai ja baya yana ta kuka ibn abi duniya ce a rasa abinda za a yi min ramana sai duniya menene duniya zama mai kudi ina haka nake so ba ya mutanen yanzu haka suke so shi kuma sai Shehu Abdul Qadir Jeli ya kalle shi sai ya ce kai kuma ka zo ne dan Allah kawai ba dan komai ba saboda zatin Allah ka zo ka ziyarce ni na Allah ne to ka je kai na hango ka Allah ya yi maka wata baiwa za ka zama babban wali da a kaunu gaba ɗaya babu irin ka za ka kai matsayi na wilaya da kai ne gausi da za ka zama jami'i da za ka riƙe lokacinka har ma a lokacinka babu wanda zai kai ka sanin Allah da kuma kusanci da kakanka manzon Allah kai na hango ka akan wata martaba ta wilaya za ka ɗaga ƙafar kama ka ɗora ka ce duk wani waliyin zamaninka ka take shi kuma haka ne za ka zama gausin lokacinka mai shayar da kowa a lokacinka sai ce musu addu'a ce ku su tashi to kowa ku haka ya zama Shehu Abdul Qadir Jeli ai kuma babu bayani kowa ya sanya yake sultanul awliya iko bawan Allah jikan manzon Allah kowa ya ga yadda ya kai ya zama yadda ya zama a cikin halaran ma'aiki a zamaninsa wanda dariƙarsa ma ta dinga haifar da dariƙu saboda samun yardar Allah a ƙarƙashin ƙadiriyya an samu dariƙu tili da yawa almajiransa kowa ya kai matsayin gausiyan ta kama da tasa dariƙa saboda samun yardar Allah sannan ibn abid duniya yana koma gida da gama karatu sai aka bashi ministan waje ya zama aka hada masa yana dawa ya zama wato wazirul auqaf ya rike minista nan da nan ya zama kafin ka ce mai wannan ana komowa sai aka kuma canja masa sai aka bashi wazirul mali ya zama ministan kudi na kasa nan da nan ibn abid duniya ta lullube shi ta ko'ina ya zama ba kamar su kafin ka ce mai wannan ya yi kudi shi ina ta kuka kuma cewa kudi da ba kudi yake so ba to tunda dai Allah ya bashi imani ya so waliyin Allah kuma bai wulakanci ba ai kudin ma karama ne shi ko wancan da ya koma sai ya samu ya zama babban dan fadan sarki a garin su wato ibn Saka ya je ya zama shine komai su suke fada su ji na gindigindin wancananka su ne komai saboda ya zama malam fada saboda aka sera nan rigima ta faru tsakanin musulmi da kiristoci har ma aka kai ana so za a yi debate an aiko takarda daga Rome zuwa kasar cewa ana neman su cewa su tura malamai za a je za a yi debate da su saboda su suna so su tabbatar kiristanci ne daidai in ko musulmi suna da hujja an turo zuwa kasar Ibn Saba a tura malamai aje a tattauna dan a tabbatar da wani addini ne daidaitacce. To shine suka aka nan da nan aka hada sarki ya hada masu tafiya a malamai sai aka sa Ibn Saba saboda basirar sa da karatun sa da kaifin surutun sa dan haya gagane. Dama irin wannan ta fi fada musu. Sai aka sa shi ya jagoranci malamai suka tafi. Idan mutum bai da nutsuwa wallahi wajen fadan daidai ma sai ya kuskure saboda surutu. In surutu ya yi yawa, amma mala ya ce kallama salima mikisaro. Sai ka ga mutum yana magana saboda tsananin tsabar hayaniya da surutu, abinda yake fada mai kyau amma yana taɓarna a cikin ma'ana da cikin lafazi. Shi sa ake so a harkar addini ba a hayaniya, ake so a dinga magana a nitse. Idan ce ko mutum ya ji muryar mu, wani ma zai ce ga wata yar budurwa can tana magana muryar mata, ko mi dai muna so dai mu samu muwafaka kar mutum garin hayaniya ka je ka fada garari. A hankali abin da aka samu dama wala kamala illa lillah. Da yawa za ka ji wani salima ya balle ba shi ya kamata a yi ba, wani kuma bakin ya duk wannan da sauki abin nema ne, wannan ai dama kamala ta Allah ce. To amma a nasu. Amma mutum su kai cewa sun bugi kirji mu ne masu karatu kuma ba wanda ya isa abu kaza shi ne daidai, an taɓa cewa haka? Alimta shay'an ne in malami ne kai, amma fatatka ashiya'u. In malami bai san cewar abin da bai sani ya fi yawa ba har ya ɗauka shi wanda ya sani ne duka, to bai zama malami ba. Kaɗan kake sani, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. An surutu ya yi yawa ko sai mutum ya ce sai shi. Kai ko ba kai ba, saboda haka ɗan saɓa irin waɗannan masu surutun ne da ƙyar duk duniya, ko kuma a ce abin da aka faɗa an kira duk wannan ba shi da kyau. Irin wannan ba a gamawa lafiya. Idan wani matsala ce ta zo karka ce wai du ba wanda ya isa, babu wani wanda ya ce kaza, ko kuma babu nassi. A'a, nassin duka ka sani? Ba mu taɓa cewa a ce abu kaza baki ɗaya ba kyau bai da kyau ba. Abin da ya damu muka sani a kaza shi ne, ba mu san da wani saɓani. Amma jama'a, in an ji wani nassi da ya bayyanar da abu kazan da muke ganin bai yi ba, a gaya mana don ta iya yiwuwa da nassi. Alimta shay'an ne wa fatatka ashiya'u. Malamai kuma na nan, in wasu hadisai kake jin ka riƙe su ka haddace su, wani malamin yana nan ko gaisuwa da ƙyar ake gaisuwa da shi, amma hadisan da suke ƙirjin sa uwarka. Wallahi ba dama ne fa, lamarin bayan Allah sai Allah. To ɗan saɓa ya jagoranta aka je aka zauna aka tattauna da shi da sauran malamai, aka kayar da kiristoci a Rum, a fada fafa Roma, aka tabbatar da addinin musulunci shi ne addini ingantacce, shi ne addini karɓaɓɓe gurin Allah, ba kiristanci ba. Mafi yawan 'yan fadan da 'yan garin suka yi ta karɓa addinin musulunci aka yi nasara. Saboda haka sai aka sallami malaman za su koma Sham, za su koma su Ibn Saba, za su tafi. Sai kowa ya shirya, sai ɗan Saba ya ce shi dai yana so a ɗan bar shi zai ɗan kwana biyu zai daɗa, saboda ya yi bajinta, ya yi surutu a kan cewar addinin musulunci, ya zo da hujjoji, ya zama abin so wanda suka karɓi addini kuma suna girmama shi suna sansa, har ma aka ƙarfafe shi ya ɗan kwana biyu. To shi ne ya zauna kwana biyu a nan Rum. To yana kwana biyu nan, kwana uku huɗu da tafiyar mutanensa, sai kawai ya ga 'yar shugaban coci Fafa Roman lokacin, sai ya ga budurwa 'yarsa kyakkyawa. Sai aka jarrabe shi, sai shedan dan ba za mu ce Allah ba, sai shedan ya jarrabe shi da santa, sai ya gigice ya rude, sai san ƙyar yake, sai ita yake so su bashi ya aure ta. Sai suka ce to, da suka ga ya rikice, sai suka ce to ya nutsu mana, ai akwai sharuɗa, ba za mu hana ka 'yar mu ba, in ji Fafa Roma lokacin, za mu baka ka aura amma muna da sharaɗi. Menene sharaɗin? San da yake mata yayyawa, menene sharaɗin? Ku ga ko menene shi, inda za a bani ita zan yadda. Sai suka ce to sharaɗin shi ne, mu ba za mu ba wanda ba a cikin addininmu na kiristanci 'yanmu ba. in kana son aurenta sai dai ka dawo addinin kristanci sai ga san da yake mata yayyawa yace inda yin yana addinin kristanci ya bar musulunci za a bashi wannan yar ya yadda shine sai ya koma kristanci ya rida ya bar addinin musulunci sai suka bashi ita aka bashi kwana bakwai aka yi auren za a mika masa ita ba a bashi ita ba za karshe dai sai suka ce a wannan abun ba zai yiwu ba sai suka ce su ba za su fasa shi kuma sai ya riga ya shiga addinin kristancin sai kuma addinin ya kama zuciyarsa sai ya kasa fita shi ma inda da taimakon Allah ko da ba dan Allah ba ai sai kai ma kai ba su haushi ka bar addinin nasu ka dawo naka ko sai ya kasa fita daga addinin wancan bakin na wannan waliyin shi sa ake jin tsoron taba tsarkakan bayan Allah wallahi zaka iya yi wa Allah ka haye amma ka taba bayan Allah ba za ka haye ba ma yadda za a yi Allah ya zaɓi ba wa ya yarda da shi ya so annabi ya yi hidima ga annabi ya zama wani a cikin halara ta fadar Allah har ma mutum ya kai muƙamin gausiyantaka har ka ce wai ka zo ka gwada shi don ka ƙure shi ko me ka sani inda ilimi ne su gausosin nan su duk wanda kaga ya kai muƙamin gausiyantaka fa sai an bashi ilmul awwalina wal akhirina ilmul dunya wal akhirah sannan ake bayyanar da shi shine gausi wai shi zaka taba dan kai dabba ne ka kwana a ciki to shine sai zamanto suka ga sai ya dinga surute yana da tsince-tsince kuma sai suka kore shi daga nahiyar baki ɗaya ɓangaren fadar fafaroma duka unguwa suka kore shi kawai sai ya fara yawo a cikin gari sai surute yake yana ta hayaniya kuma ga cross a wuyansa shi kristanci ne duk abin faɗinsa ya zama komai na kristanci ba ya zancen musulunci to yana nan hauka sai ya dinga ƙaruwa da haukan nan ya ƙaru nasu sai ya dinga kwana a rumfunan kasuwa to rannan ‘yan kasuwa daga can garinsu sai suka zo sai suka gan shi a rumfar kasuwa da rana yana bacci ya tashi kuma yara na jifansa ana ya haukace sai suka ga Ibnu Saƙani babban shehin malamin garinmu shi ya zama haka ka san dole ta asibanci zai same su da shehin garinmu sai suka yi maza sai suka tambaye shi suna riƙe shi ina ƙur'aninka da ka haddace ina karatun hadisanka sai ce shi ƙur'ani babu bai san komai ba kawai abun da ya rike alƙur'ani aya ɗaya ce bata gubace masa ba ayar da Allah yake cewa rubba ma yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin kaga magana a kansa sai ya kama dariya yana tsalle yana ihu yana fitsari a tsaye yana tsirara sai da suka dawo daga fatoci suka zo suka sanar da masarautar cewa fa malam Ibnu Saƙa ga fa yadda ya zama sun gan shi fa a Rum abun ba kyau shine sai aka ce to za a je a taho da shi a yi man magani saboda ba a san halin da ya zama ba kenan shine aka tura a je a ɗauko shi aka yi ta neman sa a gari ba a gan shi yadda aka je rumfunan kasuwa sai aka same shi a can gindin wata rumfa ta ban ɗakin kasuwa ya mutu ya san dare yana wari amma hannunsa ya hada haka yana nan a cross yana nuna cross yana nan akan dai addinin kristanci ya mutu to saboda haka wannan hikaya tana nan malam Malufu ma ya kawo ta a cikin littafinsa shajaratun nuru zakiya maulama shehu radiyallahu anhu a kashifal ilbasi ka duba ka gani ka ƙara ƙila na rage ma wani abu tana nan a ciki don taɓa bayan Allah ba ƙaramin haɗari ba ne ko a zuci kuma matsayi ne na bayan Allah shi wannan gausin matsayinsa kenan da aka sanar da shi ga sha an zo a ƙure shi Allah ya nuna ma to akwai matsayin wilayar da manyan waliyan da suka kai da ko ba ka furta ba an ka ƙudura a zuciyarka rashin ladabi gare su Allah sai halara ta yi kace-kace da kai saboda haka kowa ya kiyaye kansa ba ruwanka bayan Allah duk suna da girma kakkar duk yayin ma da ka ji wani bai da girma ko wani bai isa ba to kai baka ma shiga hanyar ba duk wanda yake bin hanyar tafarkin bayan Allah waliyan Allah to kowa mai girma ne a wajensa annabawan Allah haka suke baka sanya wannan yake ba baka sanya yake ba ballantana kuma irin manya wannan zahiran ka sani din ma kowa a bayan Allah kai ko ba jinsin mutum ba in dai waliyan Allah ne girmama shi suke saboda haka annabawa suke ba mun ga kisar annabi Isa ba shi sufi ne ba shi da ko gidan zama bai da mata haka yake Allah ya yi shi yau a ce annabi Isa ga ɗakin kwanciyarsa shine dindindin nan ne ɗakin sa ko sitirum din nan sa irin namun nan shi bai yi ba amma wata rana shi da hawariyawa da suka yi imani da shi suna tafe za su shige suna tafiya sun zo wani kwalbati annabi Isa zai ketara kenan sai ya hango wani kare baki ya taho ya doso ramu sai suka ga annabi Isa ya dawo baya da gudu ya koma can gefe ya tsuguna ya shiru sai da karan nan ya zo ya ketara ya shige ya tafi sannan ya tashi ya ketara ya tafi suka shigo gindi suka je gindin mu wata bishiya suka zauna sai suka tambaye shi ya annabi Isa masihu ga ka ruhin Allah ga ka kaza amma kare baki dabba ya taho ka koma ka bashi hanya ya shige saboda me amsar da annabi Isa yace na so in ketara in shige sai nayi wani tunani nace ban sani ba wannan karan da zai shige ko ya fi ni a gurin Allah kara in malladabi in bashi hanya to amma har mutum ya ji shi wani ne shi babu magana ta hanya daban ba dai hanyar bayin Allah ba saboda haka Allah ya ba mu iko na girmama mutanen Allah kuma Allah ya tsare mu daga afka musu Allah ka tsare mu daga cin mutuncin bayin Allah kallo na banza ga wani ko kare ne Allah ka tsare mu daga wannan shine abin da muka gada shine abin da muka koya kuma tun daga ainihin iyayen farko annabawa har zuwa waliyai da iyaye da kakanni girmama bayin Allah wa musamman waɗanda Allah yayi wa alamci ya bayyanar da su da girma da daraja wannan wani girma ne na Allah amma mutum yana da hankali in Allah ya daga bawa koda mai laifi ne kada ya ji laifin agunka in ma an ce ga bawa ya ma za a kai ka gama laifin bawa ai ƙarshen aibun mutum dama shine ya ga aibun wani wal aibu minka qad yura an shirku la tadhkur aibam ru'in wal aibu minka qad yura kai kanka aibu ne yayin da kace ka gano aibun wani to kuma ina kai kuma zaka sa naka saboda haka waɗannan Allah kuma ya bayyanar da su da daraja da girma in har kace ka ga aibun su zaka faɗa ko ba su da kirki to farko ka kwana da sani duk wanda suke tare da kai komai kaunar da mutum yake maka ko matar ka ce ko ɗanka ne ba za su faɗa ba ne amma sun san kai mahasadi ne kama a ce malam wani mai girman daraja tun ba a haife mu ba ake ta neman albarkar sa yau kawai a ce wani ya fito ya ce bai iya ba bai da kirki ai ka san ko ɗan da ka haifa sai dai ya maka shiru amma ai ya san ka ɗau wata hanya daban ka san kuma ƙarshen aibun jajiya ta ce mutum ya yi abin da har ɗansa zai gan shi bai kyauta ba sai dai dan babana ne ya shiru ai ƙarshen matsala kenan saboda haka muna jan hankalin ƴan uwa Allah ka tsaya da zukatanmu da girmama bayin Allah Allah kar ka sa ma mu ga mai laifi ko da yana da laifi mu ba mu san mai laifi ba babu haka idan kuma wani abu aka yi maka wanda yake bai daɗi ba to ka yi haƙuri ka kyale kai ma za ka yi wa wani abu sai kuma Allah ya sa kai ma ya kyale ka daga cikin kalmomin Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu yana cewa man afa ufiya anhu wanda bi ya rangwami to shi ma sai an masa rangwami to kaga sunkuyan haka kenan Allah ka ba mu dama kuma waɗannan tafarkuna da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara su ce mu nema zuwa ga kusanci da shi Allah ka ba mu ikon samun su mu rike su don albarkacin manzo Allah
innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbil minhum wa lahum adhabun
alim Allah ya ce wato innal ladina kafaru haqiqa waɗannan da suka kafirce wa Allah wato ainihin suka ki yarda da abin da aka zo musu da shi suka yi shirka wato ainihin Allah tabaraka ta'ala ya ce ainihin da wannan lahum ma fil ardi jami'an da abin da yake ban ƙasa baki ɗaya nasu ne duka wa mislahu da tamkasa kuma ma a huta tare da shi su mika shi zuwa ga Allah randa za a dalke su alkiyama li yaftadu bihi domin wato ainihin su yi fansar kansu da wannan abun min azabi yaumil qiyamati daga azabar ranar alkiyama an aka dalke su Allah ya ce ma tuqbila minhum ba za a karba daga gare su ba domin a fansar da su daga barin azaba sai sun dandane ta walahum azabun alim azaba mai radadi abun sawa radadi ya tabbata gare su ranar alkiyama
yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha walahum azabun
muhim yuriduna yan wutan an saka su a cikin wuta suna masu nufi ma'ana da buri an yakhruju minan nar su fito daga cikin wutan nan a daina koda musu haka wa ma hum bi kharijin minha su ko ba masu iya fita bane daga cikin ta domin ba su suka sa kansu ba ai Allah da ya diddilmiya su shine zai iya fitar su shi kuma bai niyya ba ba zai fitar da su ba sun shiga kenan wa ma hum bi kharijin minha wa lahum azabun azaba muqimun wanzaje da wama me ya tabbata gare su
sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wa azizun hakim
Allah ya ce was-sariqu kaga barau was-sariqatu da barau ne ta mace wannan sabanin masu kira'a da fataha an ce was-sariqu was-sariqatu ibtida'an shine mafi inganci akwai kira'a da ke fataha nasaba wannan tamizin nan da suka ce shine was-sariqa was-sariqata akwai wannan dan haka kanka ji kira'a al-Qur'ani wani lokacin kace kai alarama irin yadda ka sani akwai kira'o'i da yawa akwai wasallin da zaka ji wannan wasalin wata kira'a su sun tabbatar da wannan kuma da hujjar su kuma da sanadin su zuwa ma'aiki duka masu kira'a nan suna da akwai dai kira'o'in da ba a yarda da su buwan aka dinga hanawa akwai irin su da yawa akwai kira'a shambuziya sai ka fi shiga ga halaran mali wannan fannin kuma akwai kira'a ma da aka dinga a lokacin da aka dinga kaman masu wannan kira'ar ana karkashe su saboda kada a yada barna saboda irin kira'ar da suka zo da ita babu hujja a ciki an samu irin waɗannan kira'o'i da yawa da aka yi kansu din su to da yawa yana daga cikin abubuwan da mutane ya kamata su dinga lura da yawa za ka ji wani ya karanta abu a alkur'ani to ka bi shi a hankali akwai kira'a kila da ta tabbatar da haka to ita yi wasariƙa wasariƙata akwai kira'a da ta zo da haka amma an mata ca kuma dalilan da suka kawo na yin nasaba na cewa ainihin an yi nasaba ne a bisa wani dalili kaza kaza duk ba a yi an ce a bar was-sariqu was-sariqatu ibtida'an wal-mubtada'u yubtada'u bi raf'i kawai ay rufa'a barawo namiji da barau ne ya mace wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faqda'u aydiyahuma in kun kama ku yanke hannayensu guda biyu ma'ana hannu na farko ake fara yankewa ita shi ma yankewar hannun akwai tsarin saboda haka in Allah ya faɗa abu ana samun fassarar sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an kama barawo za a yanke masa hannun hagu da dama ba a hannun dama ake fara yankewa faqda'u aydiyahuma ku yanke hannayensu guda biyu an yi jam'in nan ne na tasniya an macen kuka kama ba za a ce hukuncin mace daban ba kamar sauran ahkamu a'a yanke mata hannu za a yi na dama farkon sata an kama da sharuɗa kuma a tabbatar sharaɗi abinda za a ɗauka ko abinda ɓarawo ya ɗauka ya kai rubu'u dinari shine wato kamar dirhami uku nan ko kuma namu yanzu in an koma kuɗi za ka ga ya kusa kaiwa 20,000 bai cika ba abinda yake sa na sadaki rubu'u dinari ko ya kai wajen kusan 18,000 da wajen 740 har da kwabbai a kai to ala ayi halin kaddara 20,000 in dai abin duk da mutum ya ɗauka ya sata in bai kai haka ba to bai kai a yanke hannunsa ba sannan sharaɗi na biyu ya zamanto abin da aka ɗauka a cikin hirzi a tsare ne a tsaro a cikin ka boye kudin ka ko ka boye dukiyar ka a inda ya kamata ka kai daki ka har wani ya shiga dakin ya balle ya dauko aka gani yawa to wannan ya dauki sai ya sata kenan kuma wanda ya dauko din ya zaman to ba ma'amuni bane ba amintaccen ka bane amma amintaccen yaron ka da kake barin sa ya shiga daki ya je ya dauko ma kaza ya shiga dakin ka ma ya zauna to idan ya je ya samu ya dauko maka wani abu ya saka amincewan nan ba za a yanke masa hannu ba dan akwai amana a ciki sai dai a je a binkici bangaren ɗan menene da aminci damfara zan ba cikin aminci yau ga kasan shi ma ana ko a police ka je wannan hukuncin sa daban sannan kuma ba za a tabbatar idan ko ka aje abu da inna bai kamata ka aje ba aka zo aka sace wannan ko ya furgo dinarin ba za a yanke wannan ya sata ba kamar yanzu a ce misali mutum yana da yan kudaden sa haka sai kawai dan wajen dispenser nan ya dan sa su ana ai ba gurin ajiye kudi bane ya sakaci ta sahuli dan wanda ya kwasa sai ne kawai ya kwasa sai dai ta haziranci za a yi masa ai matsawa amma ba zai yiwu ba a ce kuma a bashi ya masa yanke masa hannu sannan kuma tabbatar da satar sai an tabbatar da satar dumu-dumu an tabbatar da ita da shaidu da tabbas ɗin gashi ya satar ko kuma ikirari ya ce ni ne na shiga ni na ɗauka na ɓalle ni ne kaza to wannan su ne abubuwan da in suka cika suka tabbata sai a yanke wa mutum hannu kuma hannun ba gaba ɗayan hannu ake yankewa ba iya ku'i ne kuma hannun dama ake yankewa idan aka yanke hannun dama to shikenan ko ba za a wulakantar da shi a bar shi a sai a je a sa masa magani a komai a bar shi sannan idan ya kuma sata kaga tunaninka za ka ce a yanke ɗayan ko a kafa za a yanke kafar dama ita kuma iya ku'i iya nan wajen alwala ilal kaban to an bar masa in dai ya kuma sata to idan ko ya kuma yin sata ta uku aka kuma kama shi da sharuɗan sata sai a yanke masa na hagu sai a dawo yawwa idan kuma aka zo aka yanke masa idan ya zo na hudu aka kuma sata bai bari ba ka san musiba ne to sai a koma kafarsa ta hagu sai a yanke ya zama dungulmi wata rana muna karatu da la'asar gaban malam da wanda dattijo na nan ya zo shi kuma bako ya ce kai sai alhaji kan malam mai rigayi yake ce yanzu ku a samu haka sai wannan mutumin ya ce shi da kansa ya ga wannan ya ga ido biyu ya ga wannan a zaman da yi a maka ya ga wannan aka samu da haka sai da ya zama dungulmi wannan harka ta kai dan business ne sosai saboda haka a yanke hannayen haka sunnan manzon Allah tsarin ya zo yadda aka ji wannan yanke-yanken daga hannun dama sai kafar dama daga hannun hagu sai kafar hagu duka sannan wannan shine idan kuma aka kuma to ka san shari'a ma'aiki bai bar mu a duhu ba Allah ya kara annabi daraja idan aka yanke hannun dama aka yanke kafar dama ya kuma sata aka yanke hannun hagu aka kuma yanke kafar sai ya kuma sata sai kuma me na san zan da yanzu ya kaji a yanke kunnen sai ta haziri ta'zir shi ne sai a tsawatar da shi sai tsawatarwa sai a barwa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma in ka ta an gama yanke sai ta shi ne aka ce sai fa yu'azzar sai a masa ta'ziri shi ne ladabtarwa a masa abin da zai bata masa rai wannan kuma sai a yi ijtihadi dukansa za a yi ko ku a zaunar da shi za a zazzagar a diddungura kansa diddai yadda aka yi ijtihadi ya kama kuma sai a yi masa don karkaza ci an yayyanke wannan mai hali baya barin halinsa zai iya kuma sakewa Allah ka zare wannan to shi ne Allah ya ce jaza'an wannan sakamako ne mima ya kasaba da sababbin abin da suka tsoruruta shi barawo namiji ko barawo mace na kanan wannan wata uquba ce min Allah daga Ubangiji Allah wallahi ubangiji Allah azizun mabuwayi ne akan dukkanin lamuransa hakimun kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da hukuncinsa. Anan zamu ga Allah tabaraka wa ta'ala a tsari irin na Allah sai ya ce as-sariqu was-sariqatu, ba a ce as-sariqatu was-sariqu ba, saboda a gurin sata, wajen ai sata ai choran kachos namiji ne a gaba. Zaka gani ko yan 00 na mama sai zaka ga maza ne, wajen sata dai namiji ne babban nan ne shine ake samu daga wajen sa. Amma idan da maganar zina ce, wajen hukuncin zina, ai kaga mace aka fara gabatarwa zani to zani fajludu, to in wajen zina ce mace ce gaba, ita a kulla a yi lalata sai mace ta yarda, an ba ta wannan dama ce. Saboda haka so da yawa zaka ji ana zancen an yi wa yara ko ƴan mata fade, wasu fada ake sun ba da kansu an yi lalata da su, ne in abin ya bayyana su kuka a ce fade ne, yana da wuya sai kaɗan illa nadira da za a ce da ƙarfin tsaya a kama mace a yi lalata da ita sai da yardarta. In ku har mace ko yarinya ce ba ta yarda ba za a yi lalata da ita, in har an iya fin ƙarfinta an amfanin da ita za ka ga an ci wuya, sai ta yarda ita a nan ita ce gaba. Wannan kuma a ɗabi'a irin kuma tsari na Allah, wannan ƙara'inul ahwali ya tabbatar da haka da asar. Idan kuma a ɗabi'a ne tasirin sata, kaga za a ce mutum in babansa ɓarawo ne, a ce babansa wani kasurgumin ɗan fashi ne, sai a ce ai ɗansa zai zama ɗan fashi ko ɓarawo, to tasirin sata kuma baya tasiri na ɓangaren uba, yana da wuya kaga cewar kuma wai dan baban mutum shi ɓarawo ne ɗansa ya zama ɓarawo, sai dai kawai abin da Allah isu. Tasiri wannan na ɗabi'a baya tasirantuwa daga uba sata ta samu ɗa, saboda babansa ɓarawo ne, a'a wannan kuma ya fi tasirantuwa daga uwa. Idan uwa ta zama mai ha'inci ce mai ɗauke-ɗauke ce, to zai yi wuya ba ta samu ɗan da zai zama haka ba. Tasirantuwar sata daga ɗabi'a uwa ce take tasiri akan ɗa. Amma zina kuma inna mace ta zama oga, ita kuma mace ba tasirin ɗabi'ar zina baya tasirantuwa zuwa ɗa, sai in zina an same ta daga uba shine zaka ga kuma ɗa. Wannan in ka dubi rayuwa ma ƙara'inul ahwali ya tabbatar, sanan da akwai hikayoyi da asar da suka tabbatar da aka gano haka. In dai baban mutum yana son zina, shi sa ake so maza a kama kai, zaka ga ma akan magana Annabi ai ba akan mata yi ba na akame. Annabi ce ya ifu anin nisa'i ko to ifu nisa'uku, kaga da maza Annabi ya fara magana, domin namiji in dai zai yi zina ya zama mazinaci, to ba a ce wai duk ɗan da ya haifa zai zina ba, amma zai yi wuya ba a samu tasirin zina a cikin zuriyarsa ba. Wani ma in ya yawaita zinan har jikokinsa sai kaga sun zama mazinata. Saboda haka ita ko mace in tai ha'inci, ko da aljihun miji take lalubewa, ko yin abin da ta ga dama take a gida ta ɗaukar kayan miji bai sani ba, to wallahi gara ya fara shiri. Don in ka zauna da ɓarauniya, wallahi nan gaba sai ka zama mutumin police station, don za a ce ‘ya’yanka za a ci samun matsala. Shi sa ake tsanantawa a tabbatar mata sun kiyaye, an nuna musu sharrin son zuciya. Don mace da ta sa son zuciya a rai tana ɗauke-ɗauken nan, to ka shirya za ta haifar maka. Allah ka kiyaye. Wannan kuma wasu abubuwa ne haka dai na tasirin ɗabi'a da irin yadda yake faruwa. Allah ka bamu dacewa. Na'am.
Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim.
Ai mun faɗi dalilin saukar as-sariqu ko was-sariqa, to wata mata ce dalilin saukar wannan aya, wata mata ce ta sata aka kawo ta gurin ma'aiki, aka tabbatar da satar, ga abin da ta sata a hannunta, kuma ta yi furucin cewa ita ce ta satar. Saboda haka manzo Allah sai sa aka yanke mata hannunta na dama aka ɗaure, bayan an yanke za ta ban kwana da Annabi, ta ce ya Rasulullahi, yanzu na iya yin tuba in daina in nemi gafara Allah? Shi ne manzo Allah ya saukar da faman taba, amma ɓarawo dai an kama shi zai tuba ya daina sata abinda yayi Allah ya yafe masa amma abinda ya taba na haƙin mutum to koda an kama barawo misali zai tuba wannan satan da yi sai an yanke hannun dan tuban abin da ya shafi shi da Allah ne amma yanke hannu da kwace abin da ya sata wannan haƙi ne na ba Adam wanda ya dauka Allah baya yafi wannan saboda haka koda aka yanke hannun ta ta nemi tace za ta tuba annabi bai nadama an yanke mata ba ya Allah ya saukar da cewa za ta iya yin tuba shine Allah ya ce fa man taba wannan duk ya tuba ko daga barayi ko barauniya wannan ya tuba min ba'da zulmi bayan yayi zalunci sata an yanke masa hannu wa aslaha ya gyara aikin sa ya daina sata bayan yau to fa inna Allaha yatubu alaihi haqiqa ubangiji Allah yana karbar tuba a gare shi bayan an yi raddul mazalimi na wanda ya satawa to Allah yana karbar tuban sa ya daina inna Allaha haqiqa ubangiji Allah gafurun mai gafara ne rahimu ga bayin sa rahimu mai jin kai ne gare su kuma musamman ma in sun tuba Allah tabar saboda haka ba satar ba ba tuban an daina satar ba an ginu da haram shine matsala an ci haram an kwashe komai an yi sata kuma tsufa ya zo a ce an tuba babu wannan ka san in ka kwashi kudin kasa kuma to wannan duk dan kasar da wannan ya mutu da mai rai da rayayye duk suna da haƙi sai an zo lahira sai an binkita wannan huququl mazalimin nan wannan wannan tuban ba zai fa'ida ba ko mutum idan ya sata ya je gina kansa ya ci haram yayi kiba yaje ciyar to wannan bala'in kuma daban yake shi jahannama ce saboda mun ji abinda annabi ya faɗa jikin da tsoka ɗaya ta fito a jikin sa da naman haram yaci wani abun haram har tsoka ɗaya ta ƙaru a jikin sa to wannan jikin duka ba ɗaya cancanta shiga jahannama saboda haka sai da kiyayewa Allah ka kiyaye mu
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء
قدير ألم تعلم شيء ينزبك يسني با يسني سني نعيني استفهامي نتبتر و haka abin yake kai sani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna Allah haqiqa ubangiji Allah lahu mulku samawati mulkin samai wal ardi da kasai duka lahu nasa ne yu'azibu man yasha'u yana yi wa wanda ya so yi wa azaba azaba wa yaghfiru liman yasha'u yana yin gafara ga wanda ya so yi wa gafara gafara Allah kai mana gafara wallahu ubangiji Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in abisa komai da komai ina daga ikon sa yin azaba ga wanda ya so yi wa azaba azanallahu ajarana yin gafara ga wanda ya so yi wa gafara allahumma ighfir lana
ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
وانا آية لن سوكتا Yahudawa ne wasu jama'u ne daga cikin Yahudawa su biyu bangare biyu da suke ta rigima tun zamanin jahiliya wannan bangaren yana cutar wannan bangaren tana cutar wannan musamman an fi cutar ɗayar to sai rigima ta faru tsakaninsu aka kama wasu daga cikin wato su wannan kabilar da zina su biyu, an kama maza biyu sun yi zina kuma dukkanin su katangaggu ne. Saboda haka sai ɗaya ta so ta tona asiri a taura yanke jefewa ne, sai su kuma suka ce a ba jefewa bane, san ba haka bane, sai rigima ta kama su. To sai munafikai daga cikin mutanen mu musulmi, munafikanci sai ce suka yi kutura wajen Muhammad a bashi shi ya zama shi ne alkali ya yi muku hukunci akan wannan abun. In ya ce jefewa za a yi kwaji, in ya ce kar ba za a jefe ba to sai ku ji, shi ma in ya so sai ku ji daga wajensa, tunda dama yana ta tattauna muku asirin cewar kun ɓaɓɓoye wasu abubuwa. Sai suka ƙulla daligar a tura a zo. To wannan abin da ya faru akan hakan shi ne Allah ya saukar da wannan ayar. An ji ne suke cewa in kun je ku, sai suka ce in kuka je kuka ji ya ce a jefe shi to ku kama shi ku jefe shi, in ji su Yahudawan. In kuka ji kun ji ya ce a kyale shi to ku tsawatar musu ku sake su. To shi ne sai suka to aka munafukai suka yi tabin abubuwan yadda za su cakuɗa abu. To shi ne Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah iya yi masa abin. To don kar ya damu da munafincin munafukai har suna turo a zo a ɗaura shi a ji me zai ce, an gane. Shi ne Allah yake ba wa manzo haƙuri akan haka babu komai. Sai Allah tabaraka wataala ya ce ya ayyuhar rasul, ya kai wannan babban manzo na wa annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama, la yahudunka allazina yusari'una fil kufri, waɗannan da suke kai kawo suke aiki da iskanci na gaugawa su cikin kafirci, suke kai kawo da gaugawa ƙuƙƙulla maganganu, abinda suke aikata wannan a cikin kafirci da kuma neman cutar da kai da munafunci, kada ya ɓata maka rai ya rasulullahi, Allah ba zai kyale su ba. Min allazina qalu amanna bi afwahihim, na waɗannan kaga min bayaniya ce, bayanin allazina yusari'una fil kufri, su waye? Su ne waɗannan da suke faɗi da bakinsu cewa sun yi imani, amma kuma walam tumin qulubuhum, zukatansu bata yi imani ba, su ne munafikai. Ka yi haƙuri da abin da suke aikata, kai ya ɓata maka rai. Sannan kuma wa min allazina hadu, kaga waɗancan wanda suke cewa sun yi imani ba su yi ba munafukai da suke ba da ziga a turo a naɗau daligar zuwa gurin manzon Allah, ka yi haƙuri kai ya ɓata ma rai. Sai kuma ka yi haƙuri da juriya daga waɗanda suka kuma kauce, su ne Yahudawa kenan, su kuma da suke ake ƙullawa da su, su ma kakai baƙin ciki da abin da suke maka, sama'una lil kazibi, suna masu ji ga ƙarya na abin da ƙage-ƙagen da wato ainihin munafukai suke faɗa musu. Sannan sama'una abin da suke sama'una kuma suna masu ji li ƙaumin gajama'u a kanka, akharina waɗansu na daga Yahudawa suna zuwa suna gaigaya musu wasu abubuwa da maganar abin da suka ɓoye ɗin nan, suna ɓoye shi suna kuma yin magana a wajenka, ɗan ya tuka ba su zo maka ba, amma suna faɗin abin da su suka ce wai kace su ne maganar, ai in ma kun je Muhammadu ma zai ce a kyale shi, wannan hukuncin ai ba sai an yi jifa ba, shi haka yake cewa. Kuma su zo wajen manzon Allah ba, amma suna zuwa su ce ya ce. Su kuma wasu nau'i ne daga Yahudawa na Haibara, da a cikinsu dama aka samu masu zina. Saboda haka sai suka to suna ta waɗannan maganganu, yuharrifuna al-kalima, suna masu jujjuya zance wato an mawdhihi, suna masu jujjuya zance min ba'di mawadhihi, bayan wato zance ya tabbata a bigiransa na hukunci na jefe wato ainihin mai zina a attaura haka abin yake. Sai suka dinga caccanja shi, ya kununa suna faɗa suna cewa hinan titum haza, idan ko kuka zo da wannan kuka je wannan hukunci wajen ainihin annabi Muhammadu, in kuka zo masa da wannan hukuncin kuka zo ya zo muku da wannan abin da aka ce jefe wannan, idan dai kuka je masa ya zo da wannan hukuncin to fa huzuhu, ma'ana ku riki wannan hukuncin da ya faɗa, in ji su Yahudawa, dan baya ƙarya. Ko fa huzuhu, ku riki kowane ɗaya daga cikinku da yi zinan ku jefe shi a bisa abin da ya faɗa. Wa'illan kuma tutuhu, idan ko ba ku zo masa ba, ma'ana boku bashi kuka bashi fatawa yazo da sabanin abinda kuka aka fada din nan na cewa a jefe sai ba a zo manzon Allah da wannan ba ma'ana bai bada hukuncin haka ba in bai fada a jefe ba yace ya kyale to fa zaruhu sai ku tsarce shi ma'ana ku ainihin kar ku kashe shi wato shi wanda aka kama da aibin sai dai kawai wato ku tsawatar da shi kawai tunda manzo Muhammadu bai ba da hukuncin aiki sa ba koko idan ya iya ba da hukuncin cewa wato ainihin kada a kisa to fahzaru ku ji tsoro ku kashe wannan kar ku kashe shi sai dai ku kyale shi wannan shine kullakullan da suka kulla suka daddama abu da wanda ba a je wa manzon Allah ba aka kaga aka ce an je wajen sa da kuma abubuwan da suke ganin zai ce in an je suka kaga suka ce in yace kaza ayi kaza in kuma kaza yace aje ayi kaza wannan kuma zalunci ne ba haka wannan duk dabi'a ce ta bayhudi wa man yuridillahu fitnatahu wannan duk ubangiji Allah ya nufin fitinarsa da batar da shi falan tamliku lahu min Allahi shay'an babu kana mallakan masa komai na tunkuɗe musiba a gurin ubangiji ya rasulullahi duk wannan Allah ya so jarraba sa da azabtarsa to zai aikata abin da ya ga dama ba za ka iya masa komai ba ma'ana ba za ka hana tunkuɗe masa bala'in ba ula'ika waɗancana ula'ika allazina lam yuridillahu an yudahhira qulubahum waɗancana ka jinsin mutane biyun nan da Allah ya yi bayanin su sune wato ainihin kafiran yahudawa da suka shaddada kan lamarin manzon Allah da boye kuma ayar jefewa da kuma ainihin wato munafikai da suke tare da mu'minai suna kamar gaske suna fadin imani a baki zuciyarsu babu imani to Allah bai yi nufin tsarkake zukatansu ba daga barin kafirci daga barin munafinci shi yasa kaga suna yin wannan da Allah ya so da ba za su yi haka ba hukuncinsu kuma Allah ya ce lahum fid dunya hizun kunyata ya tabbata a gare su a duniya dan za a ribace su su dinga biyan jizya kuma abin da suke fada na ƙarya ya bayyana su maƙaryata ne wannan ya ishe su kunyata walahum fil akhirati kuma ya tabbata a gare su a lahira azabun azimu azaba mai girma mai radadi ya tabbata gare su a lahira alhamdulillah